بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مدى هدوى أولا يمتشينا راندر الحميس واندى شين يمتشن تياغ وطر رمضان شكرا تدبو دريه دا أربعين دا هدو bayin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Maris na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na dandali dake cikin tudun wada a Zaria Nigeria dan gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ayan Allah ya so a wannan shekara zamu yi tafsiri ne daga suratul Qasas Allah ya so a zani tafsiri ne daga suratul Qasas wanda ita ce sura ta 28 a jerin giyar mushafi na Usman amma kafin mu yi wata irin takaitaccen mukaddima zamu koma ga alarma dan ya karanta mana wani abu daga farkon wannan sura insha Allah kama Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
حسبك جزاك الله خيرا. A waɗannan ayoyi ne yawa masu albarka daga farkon suratul qasas a cikin alqur'ani mai girma wanda ce surar da zamu yi tafsiri a cikin ta insha Allah a wannan shekara. Kafin mu shiga cikin surar kai tsaye, ina so na yi mana wata matashiya ƴar takaitacciya da fatan ba za ta yi tsayi ba insha Allah. Abu na farko da nake so na yi mana ishara zuwa gare shi a wannan matashiya shi الإمام ابن جرير الطبري أتكن تفسير سا من البركة يروي تو وتمغنا لجمال سعيد ابن جبير رحمه الله مال سعيد يكي تشوى من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي يكي وند يحدث القرآن وند يكرات القرآن أما بيسمى على السبع yace to wannan kamar makahu ne ko kuma kamar mutumin karkara. Wato makahu kaga bai san inda zai je ba sai inda aka tashi. Mutumin karkara kuma abu ne mai sauki ka tare cewa abubuwa da dama da ya kamata ya fahimta a rayuwa da fahimci su. Wannan yana nuni zuwa ga hadarin mu takaici kawai akan karanta alqur'ani da haddace shi ba tare da sanin ma'anarsa ba. Dan haka za mu ga cewa wato su mutanen farko sahabbai da tabi'ai da na bayansu ko basu takaitu akan kawai su dinga karanta alqur'ani suna rera shi ko su haddace shi ko su haddatar da yayansu akai ba. Da haka za mu ji misali Allah yana cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim a cikin suratul baqara. Wannan bangare na aya yana nuna addu'ar da Annabi Ibrahim yake, inda yake cewa ya Allah ina roƙonka ka saukar da manzo a cikin wannan al'umma ta ƙasar Makka wanda zai dinga karanta musu ayoyinka kuma yana karantar da su littafi. Kaga ba karanta ayoyinka ne ba, karanta sannan kuma a koya musu abin da ke cikin littafin, sannan ya koyar da sunna shine al-hikma. Da haka attilawa kamar yadda za mu zo mu ci idan mun tafi a cikin wannan sura ba wai tana nufin karantawa ba kadai, a karantawa da fahimta da kuma aiki, waɗannan abubuwa guda uku su ake haɗawa a kira da suna attilawa. Don haka mu bayin Allah musulmi, daga cikin abin da Allah ya bautar da mu da shi akwai karanta alqur'ani, amma ba karanta doron bakinka ne ba, karantawa da fahimta da kuma aiki. Da haka za mu ji al-Imam Muslim yana ruwaito hadithi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika وذكرهم الله في من عنده. Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a taba samun wasu mutane su tare a wani daki cikin dakunan Allah, masallaci ko ba masallaci ba, suna karanta littafin Allah suna kokarin fahimtar ma'anarsa. Annabi ya ce face sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da natsuwa a cikin zukatansu, kuma sai Allah ya lullube su da rahamarsa, kuma sai Allah ya sa mala'iku sun kewaye su, sannan sai kuma Allah ya ambaci waɗannan mutane a wajen mala'iku waɗanda suke wurin Allah. Allah ka samu a cikin wannan falala. Wannan hadisi yana nuna falalar zaunawa a karanta alqur'ani, a yi tafsirinsa, a zaƙulo ma'anoninsa. Haka nan kuma har ila yau Allah madaukakin sarki yana cewa الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته a cikin suratul baqara ila yau Allah ya ce waɗanda muka bai wa littafi kuma suna karanta shi yadda ya kamata a karanta shi al-imam abu abdullahi al-qurtubi rahmatullahi alayhi da ya zo tafsirin wannan aya yace ma'anan yatlunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa ittiba'i suna bin al-qur'ani yadda ya kamata al-amr wan nahy yace suna bin umarnin Qur'ani abinda Qur'ani yace ayi suna aikatawa abinda ya hana suna hannuwa yace fa yuhilluna halala abinda Qur'ani yace halas ne sai su ce halas wa yuharrimuna harama abinda Qur'ani ya haramta kuma su bashi wa ya'maluna bima tadammana sannan suna aiki da abinda Qur'ani ke dauke da shi wannan shine ma'anar haqqa tilawati ba wai tsantsar jan madda da tajwidi ba ba wai tsantsar karfin hadda ba ina fata muna gane aiki da Qur'ani shine abinda Allah yake nufi da haqqa tilawati jali babul qurtubi dan haka zamu ga cewa an ruwaito daga sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya fara masa yadda yana cewa wallazi nafsi bi yadi yace na rantsa da Allah da raina ke hannunsa inna haqqa tilawati an yuhilla halala yace wallahi abinda ake nufi da tsantsar karatun alqur'ani shine abinda qur'ani ya halasta a bashi matsayin halas wa yuharrimu harama abinda qur'ani ya haramta a haramta shi wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah a karanta shi tiryan tiryan kamar yadda Allah ya saukar da shi yace wala yuharriful kalima amma wadi kada a dinga murde ma'anarsa kada a dinga daukar wata aya ta alqur'ani a bata ma'anar da ba ita ce Allah ya saukar da ita akai ba wala yata'awwal minhu shay'a kada kuma a karkatar da wani abu daga cikin sa ala ghairi ta'wilihi izuwa ga abinda ba haka Allah yake ne wannan yana nuna abinda ke cikin alqur'ani na hadarin canza mishi fassara da hadarin mutum da ke alqur'ani yana so ya kare wani ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko ra'ayin wani da yake karewa wannan hadari yana cikin littafin musannaf na Abdurrahman as-Sanani da kuma tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ya gafarta musu gabanin su har ila yau al-Imam al-Hasan al-Basri yana fassara wannan aya yake cewa ya'maluna bi muhkami wa yu'minuna bi mutashabihi wa yakiluna ma ashkala alaihim ila adil ma'anan haqqa tilawati shine duk abin da ya fito dalla dalla na bayanin alqur'ani sai ya aike shi duk abin da ba a gane ba to kada a ƙaryata ai imani da shi sannan a wakilta al'amarin shi a ce Allahu a'lam kar mutun ya ƙaryata wani abu na alqur'ani dan bai gane shi kar mutun ya yi shakkan wani abu na alqur'ani dan bai fahimce shi ba sai ya ce Allah shine mafi sani wannan arwayo shi daga al-Hasan al-Basri kuma arwayo shi ma daga sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa har ila wa ibn Jarir yana ambata a cikin littafin sa daga ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana bada labarin yanayin yadda sahabbai suke koyon karatun alqur'ani yace kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna yace mu sahabbai mun kasance yadda muke koyon karatu alqur'ani shine idan ɗayan mu ya koyi aya 10 baya tsallakawa zuwa wata sura ko su ayoyin har sai ya koyi abin da ke cikin waɗannan ayoyi guda 10 na ma'ana ya san ma'anar su sannan kuma sai yayi aikin shi shi za ka ga alarmomi sun yi karanci a cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu alarman da ke cikin sahabbai ba su kai mutum 50 ba saboda ba kowa ne yake samun damar ya karanta ya haddace ya koyi ma'anar su ya aiki da su sannan ya dawo ya ƙara koyon wani abu kafin nan shekaru sun yi nisa tunda kuma wani bai musulunta ba sai shekara 3 na ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina yaga lokacin da zai yi wannan tare da sauran hidindimin sa su ba su san wata hadda da ake yi intensive a zauna shekara ɗaya a haddace alqur'ani ko wata 6 ko a killace kai ba a yi komai sai hadda amma ko mutum zai fito ne kawai ya haddace doron matanin kawai wani ma ko masar larabci bai sani ba to ba su san irin wannan karatun ba wannan wani sabon salo ne da aka kirkiro shi daga ƙarshen zamani nan kusa Allah ya tsare mu. Al-Imam Ibn Kathir yana fassara fadin Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, wanda ke cikin suratul Ali Imran. Sai yake cewa haqqun ala man ta'allama al-Qur'ana an yakuna faqih. Yace dole ne akan duk wanda ya haddace al-Qur'ani, yayin ka ta al-Qur'ani, to dole ne ya san ma'anarsa. In ba haka ba, baya cikin lissafin waɗannan mutanen, baya cikin waɗanda Allah yake cewa wato sun san al-Qur'ani kuma suna koyon sa kuma suna da falala. Da Allah yake bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusu, da abinda kuke koyon al-Qur'ani da kuma abinda kuke koyarwa. Da haka su ba su san wato a ce mahaddaci daban, masanin fiqhu daban, ba su san wannan ba. Kuma gani duk wanda yake al-Qur'ani a cikin su, to ya kiya shi tare da sanin ma'anarsa. Har ila yau Malam Rashid Ridha, wani malami da ya rayu a kwanan nan, Allah ya gafarta masa, mai tafsirul manna, shi ma yana magana akan wannan matsala, yake cewa fata'allimul kitabi wa dirasatihi wa ta'limuhu lin-nas wa nashruhu wal 'amal bihi yakunu al-insanu rabbaniyan. Yace fa bita'allumul kitabi, ta hanyar koyon al-Qur'ani, wa dirasatihi, da karantar da shi, wa ta'limihi, da koyar da shi lin-nas, ga mutane, wa nashrihi, da yaɗa shi, wal 'amal bihi, da aiki da shi, yakunu al-insanu rabbaniyan. Don mutum ya yi haka, shi ne zai zama wato irin malamin da yake cewa malami mai koyar da ilimi wanda Allah yake so a koyar, mardiyyan 'inda Allah, sannan kuma ya zama wato abin yarda a wurin Allah. ‘Yan uwa masu albarka, wannan taƙaitaccen bayani ne akan salon yadda magabata suke koyan al-Qur'ani kuma suke koyar da shi, wato koyan lambazinsa tare da ma'anarsa, tare da sanin hukunce-hukuncensa, tare da aikin shi. To muka lura, mu a wannan zamani wannan salo ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske. Abinda muka fi sabawa da shi, abinda muke alfahari da shi, abinda muke zuga junanmu da shi, shi ne ƙarfin hadda. Haddace doron al-Qur'ani shi ne za ka ga ana bikin murnar cewa ga wane ko suwa ne, ko ‘ya’ya guda kaza, ko mahaddata guda kaza sun sauka daga al-Qur'ani. Daga nan fa ba ma damuwa da sai mun san ma'anarsa. Kuma har ma ka samu malaman da suke nuna mana cewa ko baka san ma'anar shi ba ko, in kana karantawa ko baka san ma'anar shi ba ko. To mun dai ji daga Ibn Jubayr, wanda tabi'i ne cikin malamai, shi a wurinsa ya ce wanda bai san ma'anar al-Qur'ani ba, shi to bai da bambanci da makahu, bai da bambanci da mutumin karkara ta fuskar rashin sanin abin da yake. Ibn Qayyim a cikin littafin shi As-Sa'iqul Mursala yana cewa hadha huwa al-manhaj, hadha huwa manhaj as-sahaba wa tariqatihim, wannan itace tafarkin sahabbai, shine salansu na koyon al-Qur'ani kamar da muka fara bayani. Wa lam yakun lis-sahabati kitabun yadrusunahu wa kalamun mahfuzun yatafaqahuna fihi illa al-Qur'an. Yace sahabbai ba su da wani abu da suka shagalta da shi, wanda suke tsayawa su karance shi, su koye shi, su fahimci abin da ke cikinsa, in ba da al-Qur'ani. Wa ma sami'uhu min nabiyhim, sai kuma abin da suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa lam yakunu idza jalasu yatadhakaruna ghayrahu, in sun zauna babu abin da suke yi in banda wannan karantawa ta al-Qur'ani. Har ma wani mutum da ya taho daga ƙasar Andalus yake ba da labarin wani abun mamaki da ya gani a Madina. Yace sun shiga garin Madina, ana yin sallah, za su je gun Imam Malik koyon karatu. Da aka gama sallah, a cikinsu suna tare da wani ustazu, yace wanda tun da suka baro Andalus, ƙasar Spain kenan a yanzu, duk inda aka tsaya aka yada zango, zai tashi ya fara wa'azi, ya fara kawo labarai da kisoshi da irin abubuwan da za su dinga ba da mamaki ga mutane. Da ana shiga masallacin Madina, masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan an yi da sallah, sai miƙe zai yi irin wannan aikin da ya saba. Yana miƙewa kawai sai mutane suke ta fita, duk manyan gari sai su kalli me yake faɗa, sai kowa ya fice ba shi waje. Yara kuma da suka ga ya zaƙe yana ta surutu, yana ta labarai, baya jan aya, baya jan hadisai, bai faɗan maganganun sahabbai, sai suka kawo duwatsu suka fara jibin shi, suka ce wannan shaitani ne a jibin shi. To shi ne sai suka yi ta mamaki su waɗannan baƙi da suka je makarantar Imam Malik, dama nan suka zo karatu, sai suka tambaye shi suka ce algata malam, mun shigo garin nan na Madina da muke ganin inda annabi ya rayu, inda akwai ragowar asar nashi na sahabban shi, amma mun ga wani abin mamakin da ba mu gan shi a ko'ina da muka je. Malik ya ce musu bai kuwa gani, sai suka ba da labari suka ce da inda muka je wannan usadun da muke tare da shi yana tashi yawa a gani, sai dai a ita mishi godiya ana ba shi sadaka. Nan kuma yana farawa sai muka ga duk mutane masu hankali sun fice a musu, yara kuma suka fara jibin shi. Malik ya ce wannan abin da suka yi sun yi daidai, saboda a nan garin ba a san irin wannan wa'azin da kuke yi wa'azin turmi ba, wa'azin surutu da labari, ki da ga wannan yaran da su da manyan sun yi daidai. Abin da aka sani a nan shi ne ka tashi wa'azi ka karanta aya ka kawo fassarar sahabbai da tabi'ai da sauran malamai. Wannan shi ne tafarkin da su magabata suka rayu a kai, don haka bid'o'i suke karanci a cikinsu, rigima da tashin hankali da jayayya suka yi karanci a cikinsu. Mu kuma da muka canza abin da aka ambata din nan, ka ga rigingimu sun yawa, bid'o'i sun yawa, tashin tashina ta yi yawa. Allah ya tsare mu. ‘Yan uwa masu albarka, shi littafin Allah mai tsarki kamar yadda ainihin wato muka ambata yanzu shi ne wato asalin abin da ya kamata musulmai su dogara da shi a wajen nemo hikimar rayuwarsu da asalin abin da za su gina addininsu. Kuma wajibi ne a gare su musulmi din da suke su yi ƙoƙari su fahimci Alƙur'ani, su san surorinsa, kuma su yi aiki da shi. Kada su zama cikin waɗanda ranar Alƙiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kai ƙaransu wajen Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, kamar da Allah ya bada labari a cikin suratul Furqan cewa ranar Alƙiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai kai ƙara na wasu daga cikin al'umman nan tamu wajen Allah cewa ya Allah ga waɗannan mutanen sun ƙauracewa Alƙur'ani. Malaman da suke fassara wannan aya suka ce ma'anar ƙauracewa rabuwa da karanta shi, ƙaurace ma aiki da shi, ƙauracewa sanar da mutane ma'anonin shi, da kuma fifita wani abu wanda ya saba mishi, fifita wasu ƙa'idoji da wasu dokoki da wasu guje-guje wanda suka saba mishi. Don haka abin da ya kamata ga duk musulmi ɗaiɗaiwanmu da ƙungiyoyinmu da makarantunmu shi ne mu ba da muhimmanci ga Alƙur'ani, irin muhimmancin da shari'a ta ce mu ba shi. Wannan muhimmancin kada ya taƙaitu a kan kawai karanta shi, kai ya taƙaitu a kan alfahari da haddace shi, kai ya taƙaitu a kan alfahari da iya kyakkyawan sauti wajen karanta shi, a'a ya tsallaka haka izuwa ga sanin ma'anarsa, izuwa ga yaɗa ambatansa da aiki da shi da mutunta shi. Wannan abu shi ne mafita kawai ga al'ummar musulmai. Riƙo da Alƙur'ani sau da ƙafa, riƙo da dokokinsa ƙafa da ƙafa. Ibn Taymiyya Allah ya gafarta masa, mun san a tarihinsa irin yadda ya shahara da malanta da sanin Alƙur'ani da sanin sunna da yadda ya kare ta tsawon rayuwarsa, Allah ya gafarta mai. Amma idan muka koma za mu ga cewa al-Imam Ibn Rajab ya kaito wata magana da ke cikin littafinsa mai suna Tabaqatul Hanabila cikin Mujallali na biyu da littafi. Malam Ibn Rajab yake cewa lokacin da aka ɗaure Ibn Taymiyya ɗauri da aka masa na ƙarshe wanda ba a fito da shi ba sai bayan rasuwarsa, to farko an ba da dama mutane suna shiga wajen shi, za su shiga da littafin shi su yi karatu su fito. Yana rubuta littafai yana aiko ɗalibansa ana yaɗawa. Can bayan wasu lokuta malaman da suka zuga gwamnati aka ɗaure shi suka ce ba su yarda ba, cewa ina amfanin mutumin da aka kulle kuma bai daina alaƙa da almajiransa ba, bai daina rubuta radioji yana aikowa da su ana yaɗawa ba. Da aka sai gwamnati ta ba da doka cewa to a kwashe duk littafan da ke cikin wannan sel da aka aje shi, kar a bar mishi komai sai Alƙur'ani, sannan kuma a hana kowa shiga wajen shi, an daina ba da dama a yi ziyara wurin shi ta koyon karatu. Daga nan sai zama babu abin da yake karantawa sai Alƙur'ani. Tsawon watanni kusan 16 a rayuwarsa baya karanta komai sai Alƙur'ani yake saukewa ya kai ya kawo shi da ƙaninsa da aka bashi dama ya masa hidima suna karantawa suna wa junansu tattaunawa akan ma'anonin to daga cikin abin da yake fada a wannan karshen rayuwarsa wanda aka ruwaito shine yake cewa nadimtu ala tadi'i awqati fi ghayril qur'ani wa ma'ani yace nayi nadama akan bata lokacin da nayi a wani abin da ba alqur'ani ba da sanin ma'anar shi to wanda yake da ido yanzu ake hujja da shi dinnan wanda masoya da makiya kowa ya yarda da iliminsa kowa na cin albarkar encyclopedia wato na literature din kayan aikin da ya bari amma da haka shi a ƙarshen rayuwarsa da ya koma qur'ani kawai ke karantawa yana tattauna ma'anarsa sai ya ce yayi da dawo ina ma da waɗannan kafan duk ba su yi rubuta ba da a ce tafsiri kawai da yayi rai wannan bayanin jimi a gidan jama'a ina kuma ga mu waɗanda wani hala sai yau din nan ya kakkabe qur'anin shi kasa wurin da ke kasa tun al-mubara sai ka duba ka ga menene alaƙar ka da al-qur'ani wani wurin da kake da shi na karanta al-qur'ani na sauraron fassarar sa na bibiyan fassarar da malamai suka yi masa wace irin mutuntawa kake wa al-qur'ani wajen komawa zuwa gare shi dan sanin dokokin da ya ginda ya kai yake su shin kana bibiyan fassarorin da malamai suka al-qur'ani musamman a kasar mu ta kasa Hausa alhamdulillah akwai fassarorin al-qur'ani da malaman kasar mu suka yi ma littafin Allah Allah ya saka musu alkhairi idan ka mai saurare ne akwai murya na audio kala daban-daban kuma duk irin malamin da kake nema za ka samu ya irin wannan fassara shin kana son malami ne mai fassara ta kaitacciya a yi a wuce ko kana son wanda yake tsawai ta zance ne ko kana son wanda zai bada dariya ko ne dinga kawo labarai ko ne dinga kiso akwai ko wanda kawai ɗaliban ilimi ne kadai za su ci wuriyarsa da irabi kawai zai kai da kawo hujjoji duk irin wanda kake so akwai ba haka bane idan kai mai kallo ne akwai videos akwai su a YouTube akwai su a gidajen TV akwai su a kasusuwa an nada na ainihin wato video idan kai mai karatu ne akwai hatta fassara Hausa ga fassarar Malam Abubakar Zubi ga ta Malam Nasiru Kabara ga ta da Kusani Umar Hijiyar Lebo ga su na iri daban-daban wannan duk fassara Hausa ne idan kai mai karanta fassarar Turanci ne akwai su ma'ana duk yadda kake zai wuya ka zama kana da uzuri in baka da alaka da Qur'ani kowane iri ne kai a cikin mutane sai dai kawai in ka cika lokacinka da biyewa duniya ka cika lokacinka da fira ka cika lokacinka da Facebook ka cika lokacinka da labarin siyasa da tattalin arziki da rigingimin siyasar duniya amma ba ka ba tabbas kana da yadda za ka yi ka alaƙanta rayuwarka da Qur'ani zuciyarka ta samu nutsuwa ranka ya gyaru addininka ya kyau kafin Ibn Taymiyya akwai wani malami a can baya shine al-imamu wato abin nan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda shi ma aka bada labarin yana faɗa irin wannan magana kamar yadda al-imamu Ahmad ibn Hanbal ko kuma ɗansa Abdullahi kenan ya kawo a cikin littafin su mai suna al-ilal wa ma'rifatul rijal yake cewa Sufyan al-Thawri yana cewa laitani kuntu iqtasartu ala al-qur'an yace kai cona ina ma da na taƙaitu akan al-qur'ani na bada rayuwata gabaki daya akan al-qur'ani wannan Sufyan al-Thawri malami ne cikin atba'u tabi'ina sa'an si Imam Malik rasuwarsa shekara ta 69 bayan hijira babban malami shi ma a ƙarshen rayuwarsa yana faɗa irin wannan magana to jama'a wannan fa malamai kenan waɗanda duk duniya tsawon dubban shekaru ta shaida cewa malamai ne amma ka ji yadda suke fatan ina ma da abinda suka yi sun ƙara baiwa alqur'ani muhimmanci fiye da wanda suka ba shi to mu kuma inda muke raye sai mu dawo kanmu karatun tana mu gyara wa kanmu kurakuran mu mu wa kanmu lissafi kafin ayi mana al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Abu Dawuda da sauran malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk rana ta fito ta fa'i bai karanta akalla aya 10 cikin alqur'ani ba ku za a rubuta sunan shi a littafin mutanen da basu san abin da ya kawo su duniya ga falallu al-ghafirun shine mutumin da bai san abin da yake yi misalin sa misalin yaro da za a turo shi makaranta a Edo Zaria iyayen shi biya kuɗi su mai registration
su bashi pocket money a kama mishi daki a hostel a Maryland department a bashi lamba da komai amma tsawon semester baya zuwa aji baya yin test baya yin assignment baya yin group discussion baya tutorial ba ruwan shi da me ake ciki a department yana kwanci a hostel yana bacci ko ya fito ya ci abinci ya buga sunuka ya buga waya ya fira kawai wannan me ne sunan wannan wawa ko wanda bai san abin da ya kawo shi ba iyayen shi suka ji labarin abin da yake hankalin su ya tashi za su ga cewa wannan ashe wani bai san abin da ake nufi da shi ba abokan shi da suke san shi don Allah za su yi nasiha cewa kai baka san mutuncin kanka ba ne to wannan shi ne alkafin wanda bai san me zai yi da rayuwarsa ba wannan kuma taƙaitaccen misali ne a kabar shafi duniya to algafil game da addininsa shi ne wanda baya karanta alkurani baya koyon karatun alkurani baya zuwa inda ake darasin alkurani ina ganin waɗannan bayanan sai su tuna mana su dawo da mu kan wato turba mu bayyana cewa lallai akwai aiki a gaban mu mu tsaya mu ladanci wanda da tafi da Allah mu tsaya mu bashi lokaci mu ba kanmu dama da za mu koya kuma yawan shekaru ko yawan aiki ko tsufa ko da mun riga mun yi ritaya ko yawan sana'ar da muke yi ko yawan harkar neman kuɗin da muke duk bai saka ba uzuri ba su sahabbai da muke cewa muna koyi da su har suna yin munawa ba wato sai su raba aiki wani makwabci da makwabcinsa sai mu ce to yau wani kai ka je makaranta ni da buka suwa gobe kuma ni da kai ka tafi makaranta ni da buka suwa kowa ya je ya nemi abin da zai ci yau da gobensa wanda kuma ya je makaranta idan muka dawo gida a unguwarmu bayan mun yi sallar isha wanda ya je karatu sai ya koya mana abin da yake to kaga mu yanzu ba mu bukatar wannan munawa kuma har cikin ɗakin da za a koya ba ga internet nan ga gidajen TV ga radio ga sunan abubuwa iri daban-daban da Allah ya sauƙaƙa mana sauƙin hayya mana yawa ta ba mace moriyarsa daga duk yadda mutum zai tabbatar da ya koyi wani abu a cikin littafin Allah alqur'ani dan ya tsira ranar gobe kiyama Allah ta karim abu na gaba bayan wannan fadakarwa da za ta dawo da mu hayyacin mu game da wato wannan littafi na Allah sai kuma bayani akan yadda zamu gudanar da wannan karatu manhajin da zamu wajen gudanar da karatun insha Allah kafin nan zan ba da hanzari cewa na farko ni ba malami ne masana alqur'ani ni mai karantar da harshen larabci da ka za a ji rauni sosai game da abin da zan faɗa da ya shafi alqur'ani da ka sai a ba da uzuri a ba da hanzari amma za mu dinga ambaton manazarta wato wuraren da muka karanto abin da muka karanto saboda wanda suke ɗalibai ne wanda za su iya bincikawa su su bincika su samu ƙarin bayani sannan na biyu kuma wannan shine karo na farko da na fara yin wannan tafsirin da ake yi na azumi ba na yin shekara da shekaru saboda na san kaina na san cewa ban kai ini ba amma shawara ta kai shawara a majalisar malamai ta zara local government aka matsa cewa zo in yi daga kuma bai kamata ƴan uwa su haɗu a ce ka zo kai wani abu na alkhairi sama bin shafa alqur'ani ko mutum ya ci ba zai mu san alkhairin da Allah zai bamu a cikin haka mafi karanci shine za mu samu ladan zamanmu na karatun alqur'ani insha Allah wannan kenan abu na gaba na tambayi masu tsara tafsirin kamar su kwamitin wato majalisar malamai ta zai local government a kai na yi kamata a tashi a tafsirin nan sai suka ce godin da aka ga ya dace a yi shi ne kawai kuma na ga ya dace mai sautin ƙasas zan faɗi dalilin da sa muka zaɓe ta don na san insha Allah za ta ishe mu tsawon azumin za mu bi tsarin kamar yadda aka saba alarma zai karanta mana wasu daga cikin ayoyi waɗanda za mu shiga cikin tafsirinsu tafsirin zai taƙaito a kan fassara lafazin larabcin zuwa Hausa na farko kenan na biyu kuma ƙoƙarin sharhin wasu kalmomi da ma'anarsu da bayani a kan yadda ƙur'ani ke amfani da su na uku kuma bayani a kan wasu fuskoki na ƙira'at idan suna da alaƙa da ma'ana bayani a kan fuskoki na ƙira'at musamman wanda suke da alaƙa da ma'anar aya sannan na huɗu bayani a kan wasu hadisai da ta yi suna sharhin wani abu da muke karantawa na ayoyin sai kuma sharhi a dunkule na abin da ayoyin suke nufi da kuma alaƙanta su da rayuwa sai kuma bayani akan fiqhun dake cikin su wato fa'idodin da zamu cira a cikin waɗannan ayoyi to Allah ya so abinda zamu dinga takaituwa akan shi kenan kuma duk abin da yake muhimmi wanda akwai buƙatar mu ambaci inda malamai suka fade shi don Allah ya so dai ba Allah ya mantar da ni ba zan fadi inda malamai suka ambaci wannan karatun saboda ƴan uwa masu bibiya ko na kusa ko na nesa su iya bibiyan abin da karatun da inda ake samu shi sannan kuma za mu yi kokari mu ga cewa mun takaici akan abin da shafi alqur'ani ba tare da shigo da wasu labarai na gefe ba wanda aka saba shi wanda yake ya saba jin tafsiri a wasu wurare inda za a yi ta labarai ko raddi ko a kai akan wata sharholiya to gaskiya Allah mai bishara cewa ba zai samu wannan anan ba su mutakaita ne ko akan abin da ya kawo tunda akwai wasu tafsirai wanda masu su suke ganin dacewa su yi wannan idan aka yi ko ba ka ji wani amma su mutakaita ne ko abin da shafi alqur'ani don wata ne nashi mu samu zuciyar mu ta yi laushi sauran labarai kuma da aka saba wata tashi zaka ji sabon da ake lamba ta bari mai shayi zaka ji sanan an je wata gaisuwar mutuwa in kawo kan facebook ko ka buɗe radio na da ku zaka ji su to kaga sun wadatar da mu ba sai mun faɗe su ba in ba wani abu da yake da wata fa'ida wanda muke ganin dacewa ta ba don Allah ya so ba za mu bada labari sannan ba za mu bada muhimmanci akan wasu tambayoyi ba sai in tabbaci ke da alaka da abin da muka karanta wanda yake da tambaya zai iya rubutawa idan mun duba ta karatu na gaba in ta da alaka da abin da ya shafi wannan karatun Allah ya so to za mu yi kokari mu amsa abin da Allah ya buwa cewa amma ba tambayoyi wanda suke gama gari wanda za su mai da majalisin ya zama kamar majalisin fatawa gama gari ba wannan aiki ne na manya-manyan malamai insha Allah to wannan a takaice kenan game da ainihin wato wannan manhajin da za mu bi a kun karatun abu na ƙarshe game da manhajin shi ne akwai hanyoyi guda uku da malami suke bi wajen tafsirin alqur'ani mai girma ko dai malami ya yi tafsiri irin abin da ake cewa ya yi da ka wato kawai zai zauna ne sai abin da ya tuna ko abin da ƙwaƙwalwarsa ta riƙe sannan zai faɗa wannan aiki ne na manyan malamai wanda kuma suka goge alqur'ani wanda kuma suna istihdarin abubuwa da yawa su ne farko wanda suke wannan ɗayan wanda yake wannan kuma shi ne wanda bai san komai ba wanda kawai jagaliyanci yake a tafsirin alqur'ani to shi ma zai yi irin wannan domin an ja to sai abin da ya ga dama zai faɗa to ba na cikin manyan malamai da su yi wannan ko ba na fata da basu yi yan jagaliya da ka gwada wannan manaji na biyu shi ne takaituwa da littafi guda wanda za a gina karatun akan Sharadul Azhar ko Tafsirul Karim Mannan ko littafin Ibn Kathir Tafsirul Qur'an Al-Azim ko Sawi mai hashiya ko Ziya'ut Ta'wil ko makamantansu to wannan manhajin ya fi kowanne daɗi ta fuskar wato ɗalibai su ƙaru kuma a taƙaitu akan abin da ba zai tsayi ba amma wannan ya fi dacewa haƙila yau kuma ga karatun da za a yi ta yi ba na azumi kawai ba wanda za a dinga yin shi week in week out har a sauka wanda kuma Allah ya yi rayuwar shi ta kare kafin nan shikenan ya huta amma wanda za a yi na azumi kawai to zai zama an yi haka to kamar an datsa ne musamman yanzu mu da ba ci gaba za mu daga inda aka tsaya ba ba kuma farawa za mu daga suratul fatiha ba shi za su daga wannan manhajin da na yarda da shi kuma ina ganin dacewarsa kuma ina ganin malamanmu galibi shi suke bi to amma ba zai mana daɗi ba a wannan yanayi a yanayin azumi kawai sa sai muka haƙura da shi sai muka ɗauko manhaji na uku shine manhajin a karanto maganganu daban-daban a littafai daban-daban sai kuma a yi summary a yi tanhisin abin da za a gabatar to wannan ya fi dacewa da kamar lecture ne haka ko wani seminar ne haka za ka ba kowa zai ji ya mai daɗi ba amma na fata waɗanda ba su saba da shi ba su ɗan yi mana haƙuri haka kwana ɗaya biyu uku hala su koyi mu'amalantar wannan manhaji yana da wahalar sha'ani shi kan shi mai karatun yakan sha wahala domin karatun da za ka yi na rana ɗaya ta yiwu kai kwana uku kana bincike a kai shi ko ta yiwu har ka zauna sanda za ka fara karatun ba ka gamsu a kan cewa ka karanta abin da ka ƙoshi ba sai dai a ci haka nan da haƙuri amma shi amfaninsa wannan duk mutumin da so yake da gaske ya fahimci alqur'ani koda ba malanta yake so yi ba idan sabi karatun in Allah ya so kullun yana karanta wannan wajen ko wani limami na karantawa yana saurare to zai iya tuno abubuwan da ya sani game da wannan karatu saboda an fadi magana wani an fadi magana wani an fadi kaza an fadi kaza inda yake wannan bayani a wajen to da kowanne salon yana da nashi amfani kuma yana da nashi wato disadvantage amma dai za mu yi amfani da wannan salon na daukun na ambata a matsayin salo na gwaji idan mu gwada in bai ci ba koda bayan sati daya ne idan da misali din masallacin za a hada kan cewa gafata malam ba mu san wannan salon ku sai a canza shi na fata mun gane wallahi musta'an to da haka insha Allah yanzu mu shiga kai tsaye cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu al-qasas kamar da Allah rama ya ja mana daga fadin Allah da yake sarki bismillahir rahmanir rahim fa sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah yace innahu kana min al mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يجي ونريا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأننا كفر بوك نمضوا آية تشدة أتكيتي سورة القصص سورة مكية كما يدى فيروزا بادي ينقلت ألتاف سمي سنة تفسير سمي سنة بصائر ذوي التمييز ya ruwaito ittifaqin malamai na tafsiri akan cewa sura ce makkiya wato wanda aka saukar gabanin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya koma Madina wannan shine maganar al-Imam al-Hasan al-Basri da Ikrima da Abba da kuma wasu malaman amma an samu wata magana sabanin wannan kuma magana ce mai karfi maganar da Ibn Abbas da Qatada suke cewa surar gaskiya ne makkiya ce amma ko su ɗan ayoyi wanda suwa makkiya bane daga ciki akwai fadin Allah innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubin aya ta 58 Ibn Abbas yace wannan aya ba makkiya bace wannan aya ta sauka ne akan hanyar hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka bai isa madina ba Allah yake ce masa wato Allah wanda ya wajabta maka wannan alqur'ani in Allah ya ga dama zai maida kai garin nan da ka fito na makka wato Allah yana mushi alƙawarin cewa wata rana zai ci makka da yaki kin wannan kin sannan shi kuma muqatil ibnu hayyan al-madini yace wannan sura madaniya ce amma akwai wasu ayoyi waɗanda ba madaniya ba akwai wannan sura makkiya ce ta sauka gabanin hijira amma akwai wasu ayoyi daga aya ta 52 zuwa aya ta 55 inji muqatil yace wannan su kuma saukarsu a Madina ne daga fadin Allah alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minu har zuwa fadin Allah madaukin sarki cewa wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahili ayyuka ke tsakanin wannan daga 52 zuwa 55 a maganar muqatil yace waɗannan ayoyi su ƴan madina sai dai idan muka kalla a jumlace kuma kallan zubin zancen da ke cikin sura da irin zubin larabcinta da tsarinta babu shakka maganar waɗanda suka ce sura ce makkiya ta ƙarfi amma wannan bai hana a samu ta aya ɗaya ko biyu a cikin ta madaniya surar makkiya ce saboda ta fara da irin waɗannan da ake ce musu al-huruful muqatta'a wato irin su alif lam mim irin su sad irin su yasin irin su hamim ta fara da ta sin mim wanda yana daga cikin alamun surori makkiya sannan surar tana dauke da kissoshi labarai ba ta dauke da hukunce-hukunce na halas da haram na abin shafi ibada ko mu'amala ko aure ko saki ko ciniki ko gado ko makwabtaka ko makamantan ababan da surorin Madina suka shahara shi ba ta dauke da bayani akan tahaddi ga Yahudawa wanda shi ma daga cikin sifat na surorin Madina ba ta dauke da magana irin dalla dalla da ra'ayi kai ana ya kunkuna ta irin yadda surorin Madina suke da ita irin Baqara irin Ali Imran irin Maida ina fata mun gane so daga alamomin surar Makka sun tabbata akan ta amma wannan ko bai hana maganganun waɗannan malamai Ibn Abbas da su Muqatil da ainihin Qatada Ibn Di'ama wanda suke ganin cewa akwai wani rabo na wasu ƴan ayoyi waɗanda su ƴan Madina ne a ce wannan abu ne mai yiwuwa insha Allah wallahi a'lam wannan kenan matashi ta farko kenan game da wannan sura abu na biyu shine sura tana da ayoyi guda 88 kuma ta sauka ne bayan suratul naml sannan kafin suratu al-isra sune suran da suka sauka gabani da bayanta bayan sauka suratul naml da kuma kafin saukan suratul isra kuma a jeren giyar surorin da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratu al-qasas ita ce sura ta 49 a jeren giyar lissafin yadda aka shirya mushafu Uthman kuma ita ce sura ta 28 ina fata muna gane waɗannan ta fara da ta sil mim wanda akwai surori uku masu irin wannan kamantakkeniya akwai suratu shu'ara ita ce sura ta 26 akwai suratu ainihin wato annabgo wanda ita ce sura ta 27 sai kuma ita wannan da muke magana akan suratu al-qasas suratu shu'ara ta fara da fa sin mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka ba'i'un nafsaka ala athari suratu fa an-naml ta fara da fa sin sai aka kale mim din kamar yadda muke da alif lam mim ra ko muke da alif lam mim kawai wata alif lam mim ra wata kuma alif lam mim kawai an cire an rage ra'u din to wannan ita ma suratu an-naml sai aka cire harafi na kashi da suka kuma fa sin mim tilka ayatul kitabil mubin to su kuna ana kiransu da suna tawasim ko tawasinu ko kace tawasimu ko kace tawasinu wato surori guda uku da suka fara da tasin mim kamar da ake cewa hawani wato surori da suka fara da hamim 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 ina fata muna gane wannan me yasa kira wannan sura da suna suratul qasas saboda kalmar qasas da ta zo a cikin ta a wani daga cikin wuraren da Allah ya faɗa da Allah yake cewa falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas dan nan Musa ya je gun wannan sirki nashi kuma ya bashi labarin nan da ya bashi to daga nan aka sa mata sura suna al-qasas dama ana sa wa sunayen surori sunan su ne ko dai da abinda aka fara fada a cikin su a ce sunanta suratu baha sunanta suratu hamim shura kaga a farkon hamim da a cikin ta ko a ce sunanta suratul muzammil ya ayyuhal muzammil ko a dubo ta kalma wata unique kalma wanda aka ambace ta a surar ba a ambace ta a ko'ina alqurani ba sai kamar suratul shu'ara da muka ambata wa shu'ara yatlimul ghawl anan kada aka ambace ta ko kuma ko da an ambace ta a wata sura wanda ba wannan ba sai ya zama amma ita wannan sura ta shahara da wannan kalma ko kuma an fara saukar da ita kafin wannan kafin sauran kamar wannan kalma ta muta al-qasas an ambace ta anan cikin suratu al-qasas kuma akwai ta a wasu wurare kamar suratu yusuf nan da qasu alayka ahsan al-qasas kamar ali imran arama zaka tana mun ayi ali imran al-qasas na sun tuno tabbatar tabbatar eh akwai lafazin qasas wa qasu alayka min amba'i musulmani ko adaka ba wannan ba mu ce zan tuno ta insha Allah al-muhim an ambace ta akalla wurare guda uku amma surun da aka ambace ta Zotul Qasas ita ce ta farko a cikin su wajen sauka. Ta riga Sotu Yusuf, ta kuma riga Ali Imran. Zaka sai da mata cancanci ake ta da suna Suratul Qasas. Saboda kalmar ta zo a cikin ta a karo na farko. To menene ma'anar Qasas? Ko me bambancin Al-Qasas da Al-Qisas? Me wasali kasa nan ce qasasu nan ce qisasu me bambanci aka ce qasas to masdari ne na qassa ya qussu ya bada labari yana bada labari al-qasasu labari aka ce kuma al-qisasu to shi kuma jami'i ne na qissa labari guda dai ana ce mishi qissa sai a ce qisas kamar yadda muke cewa milla milal kamar yadda muke cewa abin nan misali qibatu qibab fa qissatu qisas daga shi qasas ismul jinsi ne masdari ne ismul jinsi ba za a ce qisas ba sai dai a ce qasas wasu malamai kuma suka ce abin da ake bambanci tsakanin qisas da qasas shine aka ce qasasu shine abinda aka bada labari baka da baka aka ce qisasu shine abinda aka bada labari a rubuce ko mun gane wannan wasu malamai da suka fade shi daga baya ina ganin lokaci yana nema mana halinsa ya kamata kada mu yi nisa ko mu wuce inda ya kamata mu tsaya za mu saurara Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe sai mu taso daga kan magana akan wannan suna na sura wato suratul qasasi me yasa aka sa mata shi kuma me ma'anar sa anan za mu tashi a gobe insha Allah wanda shi zai zama darasi na biyu kenan wannan shine darasi na farko insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله